الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 21 ga watan Zulhijja shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 10 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Nahl kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata Naam. Wai tambayar dan uwa dangane da naman layya. Da aka ce ana iya kasa shi kashi uku kashi daya ka ciyar da iyalinka kashi daya ka yi kyauta zuwa ga yan uwa da makauta da abokan arziki kashi na uku ka yi sadaka da shi ga talakawa da miskinai wai shin wajibi ne wannan tambaya taka kariya ce bayan bugu layya ta riga ta wuce nan da yan kwanuka sai dai zuwa gaba ga mai kwanaki amma tare da cewa lalle su da yawa zaka je a bakin malamai suna fadar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin a kasa layya kashi uku lalle wannan hadisi bai inganta ba kwata-kwata bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kasa naman layya kashi uku a gane ku shi naman layya in ka ga dama sai ka ajje gaba daya didi da tsoka daya ba za ka yi kyauta ko sadaka sai dai wannan kuma ba dabi'a bace ba ta mumini domin shi mumini halinsa ya bambanta da halin dan tsako samu ka gidangi shi mumini duk abinda Allah ya azurta shi to fama yake yaga cewa wannan alkhairi da ya samu ɗan uwan shi musulmi sun same shi an gane ko ba dabi'a bace ta mumini san kai ma'ana sifa ananiya ka runga nuna cewa kullun kai kanka ka fi so akan sauran jama'a haka in ka ga dama naman da ya gaba daya kakan iya dauka kai kyauta da shi ba tare da ka aje komai ba dalilin mu akan haka shine hadisin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa ta bankwana manzo Allah sai da ya kura raƙumi 100 a matsayin hadaya waɗannan raƙuma 100 gaba ɗayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke su ya soke raƙumi 63 da hannunsa mai daraja iya adadin shekarunsu da ya yi a duniya sai da ya soke raƙumi 63 da gajiya ta cin masa sai ya wakilta Aliyu dan Abi Talib ya karasa masa waɗanda suka rage da aka gama su kira kuma gaba daya aka fide manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya daga kowanne raƙumi aka ciro tsoka sai da aka ciro tsoka ta raƙumi 100 gaba daya aka hada su a cikin tukunya guda aka dafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a takeici hikima ce ya ci naman raƙumi 100 amma dukkan abin da ya rage na naman manzo Allah ya umarci Aliyu cewa a raba shi a ba mabukata da fatin da lihidin da naman manzo Allah ya ce gaba daya ya ce a ba mabukata hatta da mahauci kada a dauka a cikin naman a biya shi ladan sa manzo Allah ya ce daga aljihun mu zamu dauka mu biya shi to wannan shine dalilin da malamai suka ce mutun yana iya yanka laye gaba daya naman ya dauka ya sadaka ba tare da ya aje komai ba don haka dai a takeice anan wato mutun tashi ta rage kai iya nazari ka dau wani kaso kai sadaka ka dau wani kaso kai kyauta ka dau wani kaso kuma ka aje kai da iyalinka amma kayyadewa cewa kashawa kashi uku wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yazo akan haka bai inganta ba na'am a ranar Ashura da wannan tasuwa da Ashura wai a cikin watan da ke akwai tasuwa da Ashura shine watan da zai kama watan Al-Muharram shin bayan azumin 9 ga wata da 10 ga wata wanda ake kiransu tasuwa da Ashura akwai wata ibada ta musamman a cikin watan kwarai da gaske wannan wata iya abinda ake bukata musulmi ya yawaita azumi a cikin sa an gane ko ka yawaita azumi domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi muharram manzon Allah ya ce fiyayyen azumi bayan azumi na ramadan shine azumtar watan Allah mai alhurma shine watan kenan al-muharram don haka ana bukatar a yawaita azumi a cikin sa an gane ko amma shi na ran 9 ga wata da ran 10 ga wata shi kuma wannan yana da fadila ke bantacciya musamman shi na ran 10 ga wata domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumin ranar Ashura na kankare ma bawa zunubai na shekara da ta gabata hadisi kuma ya inganta daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa mun azumci ranar Ashura sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa Yahudawa ma na azumtar wannan yini manzon Allah sai yake cewa da in baqitu ila qabi la asumanna tasi'a manzon Allah yace in har Allah ya kai ni baqi manzon Allah yace zan azumci 9 ga wata sannan in hada da 10 la asumanna tasi'a wal ashra manzon Allah yace zan azumci 9 da 10 domin na saba ma Yahudi to dan haka ana bukatar kafin badin ta dawo ubangiji subhanahu wataala sai ya karbi rayuwarsa dan haka ya zama sunna akan mu azumtar 9 da 10 kenan in har mutum bai samu damar azumtar 9 ga wata to 10 kar ta wuce shi dadin fa'ida hadisin da yazo akan azumtar 9 da 10 da 11 wannan bai inganta ba an gane ko na hadawa da ran 11 wannan bai inganta ba iya abin da ya inganta 9 da 10 to amma duk wasu abubuwa na cewa a shahikan maraya a ranar Ashura da sanya kwalli da yalwata ma iyali wanda ake kira a Hausa cika ciki wacewa duk mutumin da yalwata ma iyalinsa a ranar Ashura Allah zai yalwata masa tsawon shekararsa wannan duka bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ranar Ashura a wajen yan Shi'a tafi idin layya tafi idin azumi tafi dukkan wasu ranaku daga cikin ranaku wanda Allah ya shar'anta mana bal ma su a wajen su tafi ranar Arafa saboda a ranar nan ne suke fitowa kan titina su ringa yanka jikinsu da wuka suna zubar da jini zaka ga kaca da wukake a jiki mutum yana kwada ma kansa yaro karami za a kafa wuka akan shi jini ya zuba, wai a aqidar su cewa duk wanda jinin sa ya daga a wannan yini domin fansa ga Husaini to wuta ba za ta cire naman sa a ranar kiyama. Anan zaka gane yana daga cikin ijabiyat na Saddam Hussein tunda ya zamanto shugaba a kasar Iraki. Wannan sallah ɗin Shi'a ba su taba yin ta ba a nan Karbala, sai bayan ture Saddam Hussein sannan su girge aka koma yin wannan sallah da gotar kabarin da suke yi. To don haka kasancewar waɗannan da wasu addu'o'i ke bantattu, wanda addu'o'in la'antar Abubakar da Umar ne da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ana kiransu wai addu'o'i na ranar Ashura, wanda da yawa za ka samu jahilan malamai suna karanta waɗannan addu'o'i, waɗanda su san me waɗannan addu'o'i suka kunsa, sai a ce addu'a ce ta ranar Ashura. To waɗannan abubuwa duka mai da su gefe, kuma da wasu raka'o'i da wasu malamai suke badawa raka'a 100 ko wace raka'a bayan Fatiha ayi kul huwallahu 10-10, ko kuma raka'a 10 kul huwallahu 100 da sauransu, da wasu nafil fili da ake yi da hantsi da sauransu. Waɗannan dukkan su mai dasu gefe hadisan ƙarya ne wanda aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba, wanda galibin inda ake samu waɗannan hadisai sai ka koma irin cikin su Ihya'u Ulumuddin, irin su Nuzhatul Majalis, irin su Raudul Faiq, irin su Bada'i'us Zuhur, irin su littafin da ake kiransa da suna wannan Tanbihul Ghafilin, an gane ko, da sauransu, waɗanda waɗannan hadisai kamar yadda malamai suka hazzara ɗalibai game da waɗannan littattafai ne waɗanda allauce su da hadisai waɗanda suke na ƙarya, da irin su littafin da ake kiran shi Burhatun Nasihin. To anan za ka sami irin waɗannan hadisai waɗanda suke nuna fadula ta ranar Ashura, wanda ya yi kaza Allah zai masa kaza, wanda ya yi kaza Allah zai masa kaza. Amma duk wani littafi wanda yake tacece na sunna, in ka koma babu abin da aka shar'anta mana a ranar Ashura face wannan azumi, shi kadai ne abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yalwata ma iyali ba abu bane ba wanda yake banta da ranar Ashura. In Allah ya yalwata maka abin da ake bukata, a kullun ka yalwata ma iyalinka. In ko kai talaka ne mabukaci, to bakin gurgudan talaucinka zaka ciyar da iyalinka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahullah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da yusri yusra. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya karshen aya ta 35 a cikin suratul Nahl. Me muka faɗa a farko cewa sura ta 17, suratul Yusuf da ita ce ta 12, suratul Ra'd ta 13, Ibrahim ta 14, suratul Hijr ta 15, kenan suratul Nahl sura ce ta 16. An gane ko? Kenan mun tsaya karshen aya ta 35 a cikin sura ta 16 a bangaren jerin surori na Al-Qur'ani, kenan suratul Nahl. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala allazina ashraku law sha'a Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay'in kadhalika fa'ala allazina min qablihim فهل على الرسل الا البلاغ المبين. Wanda bayani ya gabata akan wannan aya, wanda ita wannan aya wato shine mas'alar da malamai suke kabawa cewa al-ihtijaju bil qada'i wal qadar ala al-ma'siyah, kafa hujja da al-qadarin Allah da hukuncin sa akan saba masa. Ka saba ma Allah ka ce ai Allah ne ya kaddara shi ya hukunta maka, inda bai kaddara bai hukunta ba da baka saba masa ba. To wannan hujja ce ta mushrikai, kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin suratul An'am. shine suke cewa shine Ubangiji Ta'ala yace wa qala allazina ashraku, wadanda suka hada bautar Allah da wani, idan aka tambaye su aka ce da su me yasa kuke shirka a cikin bautar Allah, sai su ba da amsar cewa law sha Allah, inda Allah ya so ya ga dama, ma abadna min dunihi min shay'in, aida mun bauta ma wani abu, wato koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shay'un anan na kira ce fi siyakin nafi, ma'ana duk wani abin da muka bauta masa ko mun kankantar sa da ban bauta masa ba inda Allah ya so ya ga dama. Nahnu mu a karan kanmu wala aba'una ko uwayenmu waɗanda suka gabace mu, wala haramna min dunihi min shay, haka nan da ba mu haramta wani abu wato min dunihi in ba abinda Allah ya haramta mana ba, kamar yanda Allah ya zanu sune wannan albahair wannan walwasail, an gane ku, shine can da Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bathiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, kinan albahair wassawa'ib walwasail wa ham, kinan waɗannan da suke ware wani kaso daga cikin dabobi su yantar da su akan cewa waɗannan dabobi sun zama dabobin Allah, ba a na gunki ne, ba a hawan su, ba a tatsar nonon su, ba a cin naman su, kamar yanda bayani ya gabata tun akan waccan aya da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu ma fi bukuni hadhihi wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr la yata'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi 'alayha iftira'an 'alayhi, to shine suka ce anan wala haramna min dunihi min shay, ai da ba mu haramta wani abu in ba abinda Allah ya haramta mana ba. Ubangiji Ta'ala ya ce kazalika, kamar yanda wato suka aikata, ma'ana suka faɗi wannan faɗa, fa'ala alladhina min qablihim, Ubangiji Ta'ala ya ce wanda ke gabanin su na al'ummu waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su, su ma haka suka aikata. Ubangiji Ta'ala sai ya ce fahala ala rusuli, ai babu wani abu akan manzanninmu, illa albalagul mubin, face isar da saƙo wanda yake mabayyana. Hal anan bi ma'ana ma annafiya, ai ma alar rusuli illa albalagu mubin, to kasancewar anan su suna kafa hujja ne akan cewa bauta ma wani Allah da suka yi, da haramta ma kansu wasu abubuwa wanda Allah bai haramta musu ba, Allah ne ya so ya ga dama, inda ya inda bai so ba bai ga dama ba, da Allah ya turo da wata hukuma ta gama da su akan wannan ƙetar doka da suka yi, kuma inda Allah bai so ba bai ga dama ba, to da Allah ya musu inkarin wannan abu da suka yi, shine anan Allah sai ya maida musu martani kai tsaye. Allah ya ce fa hal ala rusuli, ai babu abin da ke kan manzanninmu, illa albalagul mubin, face isar da sako wanda yake mabayyana. Manzannin Allah subhanahu wataala sun zo sun musu bayani, bayani mai gamsarwa dangane da hadarin shirka, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa waɗannan dabobi da suke warewa su haramta ma kansu, su ce dabobi ne waɗanda suke na gunki, ba Allah subhanahu wa ta'ala bane mai shar'anta musu haka. Ma sha Allahu min bahirati wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun, shine yace fa hal ala rusuli, ba abin da ke kan manzanninmu, illa al-balagul mubin, face isar da saƙo wanda yake mabayyani, sun ku isar, kenan wannan ba su da hujja, an gane ku, dan haka kafa hujja cewa Allah ne ya kaddara mun na saba masa, wannan hujja ce ta mushrikan farko, wanda kuma ita kanta kafa wannan hujja wani saƙo ne ga Ubangiji subhanahu wataala, wanda yana buƙatar mutum ya tuba bayan wancan saban da mutum ya yi. Dan haka kenan anan malamai suka ce duk mutumin da ya kafa hujja akan saba ma Allah, yace Allah ne ya kaddara masa saban da yi, in sabo ne wanda Allah ya shar'anta wani nau'i na haddi akan shi, sai a zartan masa abin da ya cancanta na haddi, idan yace me yasa haka sai a ce masa haddin da aka maka shi ma Allah ne ya kaddara. Yau kenan zamu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وبنجي تعالى كيف دا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا Ubangiji ta'ala ya ce ina rantsuwa da girmana da buwayata tabbas wato mun aika da manzo na musamman a cikin kowace al'umma har aka zo kan cikamakin al'umma ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikamakin al'ummu ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan wannan manzo da muka aika a cikin kowace al'umma farkon abin da yake buda wato da'awarsa da shi shine ani ibudullah zai fada ga jama'arsa cewa ku kadaita ubangijinku a cikin ibada wajtani buqabut ku nisanci bauta ma duk wani abin bauta koma bayan ubangiji subhanahu wata'ala faminhum man hadallahu daga cikin jama'ar ubangiji ta'ala yace man hadallahu akwai wanda Allah ya shiryar da shi izuwa wato karbar sakon da manzanni suka zo masa da shi na kadaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada wa minhum daga cikin su man haqqat alaihi dhalala akwai wanda bata wato ta cancanta a kansa a cikin abin da ya riga yi na hukuncin ubangiji subhanahu wata'ala da alkadarinsa ubangiji ta'ala yace fasihu fil ardi ku tafi a ban kasa fanzuru ku yi nazari ku yi diba kaifa kana aqibatul mukazzibin ka karshen masu karyata manzanni ya kasance ai shine tabewa da halaka wannan aya kafin ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu bayanin cewa ya tura da manzo na musamman a cikin kowace al'umma sai da Allah ya karfafa wannan bayani da harafi wanda yake na karfafa zance guda uku farko dai akwai lamun kafin lamun kin anan zaka kaddara wato shine rantsuwa an gane ku dan haka ita wannan lamun suke kiranta muwaddi'atun lil qasam zaka kaddara rantsuwa sannan ga lamun sannan kuma ga harfin tahqiqi shine kadda an gane ku kenan shine yace ina rantsuwa da girmana da buwayata tabbas ubangiji ta'ala yace mun tura da manzo na musamman a cikin kowace al'umma lafazin ba'athna an ciro shi ne daga alba'ath kalima ta alba'ath farkon ma'anar ta tana daukan ma'anar al-ikhraj wal irsal kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya hakaito mana addu'a ta annabi ibrahim alayhi salam rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim kaga ma'anar anan wab'ath bi ma'ana arsil ko kuma akhrij dan haka Allah ya amsa masa addu'ar والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين kenan a wannan aya lafazin ba'atha bi ma'ana arsala huwa allazi ba'atha ay huwa allazi arsala sannan yana daukan ma'anar al-iqama ma'ana sai da abu a tabbatar da shi kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا kaga anan wab'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah ay aqim lana malikan ka saida mana wani shugaba wanda zamu yaki a karkashin tutar sa sai ce inna allaha qad ba'atha lakum ay aqama lakum talut malika to shi lafazin kenan ba asna anan bi ma'ana arsalna shi kuma kasancewar wannan na daukan ma'ana biyu akwai alba'su shar'i akwai kuma alba'su kauni alqadari an gane ku alba'su wannan kauni alqadari kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa qabaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulakuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar kaga anan ai an turo su ne menene turowar anan alba'sul kauni ne ba Allah ya turo su bane ba kamar yanda yake turo manzanni sannan in ka dauki alba'sul shar'i anan alba'sul shar'i ne ubangiji ta'ala a cikin kowace al'umma ya turo da manzo na musamman domin ya kirayi jama'a zuwa kadaita shi a cikin ibada shi ubangiji subhanahu wa ta'ala haka in ka dauki fadar sa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار الايه انما البعث ني البعث الشرعي متم 12 ubangiji subhanahu wataala ya zaba wato yadda daga cikin bannin Isra'ila wanda a matsayin su sune jagora a cikin al'ummarsu to dan haka shine anan Allah ya ce tabbas wato mun aika da manzo na musamman a cikin kowace al'umma wannan bayanin ya gabata lafazin umma yana da ma'ana hudu ma'ana ta farko wato shine aqwaifatu minan nas wani yanki daga cikin jama'a kamar yanda shine ma'anar sa anan sannan kuma yana daukan ma'anar az-zaman shine zamani kamar yanda yace wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi farsilu sannan yana daukan al-milla ma'ana addini inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun haka yana daukan ma'anar wato shine al-imam al-qudwa kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikeen amma abinda ake nihi da umma anan kenan wani yanki na jama'a shine ubangiji ta'ala yace wannan manzo na fada ga jama'ar sa cewa ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada wajita ne babbagut kuma ku nisanci wato shine bauta ma duk wani abinda ake bauta masa koma bayan ubangiji subhanahu wataala wanda wannan shine zubuda daga cikin manzanci na manzanni kuma shine tushen wato turo da manzannin Allah subhanahu wataala shine kiran jama'a zuwa tauhidi shine kadaita ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada don haka ubangiji ta'ala kamar yanda ya bamu labarin duk wani manzo da Allah ya turo daga cikin manzanni farkon su annabi Nuhu har aka zo kan cikamakin manzanni annabi Muhammad sallallahu wa sallam wa barakatuhu alaihi wa alaihim ajma'in farkon abin da suke kiran jama'a shine kadaita Allah a cikin ibada ya gabata a cikin suratul a'raf farkon manzanni shine annabi nuhu alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azab yawmin adhim haka aka zo kan annabi hudu alaihi salam wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun aka zo kan annabi shu'aib alaihi annabi salih ubangiji ta'ala yake cewa wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية الآية أكذو كان النبي شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم هكا النبي عيسى عليه السلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أكذو كان النبي يوسف عليه السلام شما إيا أبن ديكي كرن جماعة شين كريت الله أشكين إبادة كرم من تايا قبات أشكين سورة يوسف لو كتند أكجيفا شكر كوكو waɗannan waɗanda suka yi mafarki waɗanda aka shigar da su kurkuku tare da shi da suka zo sai suke masa tambaya dangane da fassarar mafarki shine yake cewa la ya'ati kuma ba'amun turzaqanihi illa nabatu kuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiya kuma zali kuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kum kafirun wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay ma kana lana an nushrika billahi min shay ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun ya sahibi sijni a arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidul awahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sulthan inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah zalika ad-dinu al-qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lam ash-shahid anan amara alla ta'budu illa iyyah yace ubangiji yayi umarnin kada ku bauta ma kowa face shi haka ibrahim alayhi salam wa ibrahim idh qala li qaumihi ibudullaha wattaquhu ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون دم هكا أدنقل أبنجي تعالى يتي من وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أبنجي تعالى يتي قبانك بمتورود ونمنزو إلا نوحي إليه فاتيسي منتورو مصدسا وانتوا أنه يند على أمر يكي لا إله باب ونعبون بغتابسا چنتا تدسكيا إلا أنا فاتيني ubangijin da na halicci kowa da komai fa abuduni ubangiji ta'ala ya shi ku kadaita ni a cikin ibada kuma haka Allah ya faɗa ma manzansa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu dan haka anan ubangiji ta'ala na nuna mana zubda ma'ana taciccen abu na farko daga cikin da'awa ta manzanni shine kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya turo shi a matsayin manzo sai da aka shekara 10 a birnin Makka iya abin da yake kiran jama'a shine su faɗi kalima ta la ilaha illallah ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu haka manzo Allah yake faɗa haka yake tallata wannan kalima a inda ya samu dukkan wani taron jama'a har kasuwa yake shiga yana faɗar wannan kalima ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu sai da aka shekara 10 sannan Allah ya farlanta sallah lokaci 5 kafin ayi hijira da shekara 3 azumi sai bayan an koma Madina a shekara 1.5 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka farlanta azumi sannan aka farlanta zakka haji ku sai a shekara ta 9 to dan haka wannan yana nuna mana tauhidi shine farkon abinda masu kira zuwa ga addinin Allah ya zama wajibi akan su su gabatar ma al'umma domin sai tauhidi ya zama duk abin da aka gina na ibada zai samu zama amma in tauhidi bai zauna ba duk abinda aka gina na ibada sunan shi roshashshe ba zai amfani mai shi a nan duniya balantana a makoma lahira. To nan Allah yana nuna mana cewa kowace al'umma Ubangiji ta'ala ya tura manzo na musamman a cikinta har aka zo cikamakin al'ummu ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mice ce hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala game da turo da manzanni? Akwai hikimomi guda biyu. Hikima ta farko shine tabbatar da hujja akan jama'a don kada su samu wata hujja da za su ba Allah a gobe kiyama na cewa ai inda an turo musu da manzanni to da Allah ya nuna musu shiriya da sun yi. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa rusulan mubashirina wa munzirina لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ينكي ما جماعة حجة شيني مقصود تورو دا منزني دهاك أبنجي تعالى كيشا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أبنجي تعالى يشي دا زامو هل كاسو دا وتا أذابا gabanin turo da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqalu da za su fada a ranar kiyama su ba Allah hujja laula arsalta ilaina rasulan me ya hana ka turo mana da wani manzo fa nattabi'a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nadilla kafin mu kaskanta wa nakza mu kunyata a cikin wuta. Kenan wannan ita ce hikima ta farko game da turo manzanni. Kenan yanke ma bayi hujja, ba wanda zai ba Allah hujja a ranar kiyama cewa ai shi bai san shiriya ba. Allah ya turo manzanni, waɗannan manzanni Allah ya guzurtar da su da littattafai suka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka gadarma al'umma littafin da Allah ya turo su da shi. Sannan hikima ta biyu, Allah ya turo manzanni don jin kan bayinsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ba mu turo ka ba face sai dan jin kai ga halittu gaba daya. Kenan wannan jin kai ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan mu gane abinda zai cutar da mu a nan duniya da makoman mu lahira mu nisance shi. Mu gane abinda zai amfane mu a nan duniya da makoman mu lahira mu kusance shi mu aikata shi. Dan babu ta hanyar da ake gane alkhairi da sharri sai ta hanyar manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. To shine anan Ubangiji ta'ala sai ya ce wajtani buqagu ta ku nisanci dagutu. Abinda ake nihi da dagutu shine dukkan wani abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya fassara wannan kalma ma ubida min dunillahi duk wani abinda ake bauta masa koma bayan Allah sunan shi dagutu. Malamai suka kayyade masa suka ce biridahu abinda aka bauta masa koma bayan Allah da san shi da yarda shi domin akwai bayin Allah salihai wanda an bauta musu ba tare da cewa sun yarda a bauta musu. Annabi Isa alaihi salam an bauta masa amma bai yarda ba da bauta masa da aka yi. Haka nan Maryam alaihi salam, haka nan Uzair, haka nan salihan bayi, haka nan mala'iku an rike su a matsayin bauta amma ba dan sun yarda sun amince da cewa sun cancanta a bauta musu. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yace in aka ce abagut yace ma'anarsa shine ma tajawaza bihi al-abdu haddahu mimma abudin aw matbu'in aw mufa. Duk abinda bawa ya dauke shi ya ketare matsayin da Allah ya ajiye shi na abinda ake bauta masa kamar gumaka aw matbu'in ko wanda ake masa biyayya sune kamar misali yan dabu da bokaye da miyagun malamai. Sai ya ce aumuka ko kuma waɗanda suke shuwagabanni waɗanda ake musu biyayya su halitta ma jama'a abinda Allah ya haramta musu ko su haramta ma jama'a abinda Allah ya halitta musu. Gaba ɗayansu wannan ana kiransu dagut. Don haka bayani ya gabata tun a cikin darasinmu na al-usulus salasa. Dawagi suna da yawa, an gane ko? Amma shugabansu gaba ɗaya shi ne shaitani. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wajtani buqagut wato ku nisanci dagut. Idan ka dauki wannan kalima ani'budullah wajtani buqagut ta kunshi ma'anar kalima ta la ilaha illallah. kaga idan ka dauki ani ibudullahi bi ma'ana illallah wajtani bubagut bi ma'ana la ilaha idan kace la ilaha ka kore dukkan wani abun bauta an gane ko idan kace illallah ka tabbatar da cewa ibada gaba daya haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala kenan in kace ani ibudullahi wannan al-isbat ne ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada wajtani bubagut wannan annafi ne korewa ne ma'ana ku ne sanci dabu shine duk wani abun da ake bauta masa koma bayan ubangiji subhanahu wata'ala sai yace fa minhum wato daga cikin su kenan su jama'ar da Allah yake tura musu manzanni man hadallahu akwai wanda Allah ya shiryar da shi ya karbi wannan sako da manzanni suka zo masa da shi hidaya anan ana kiranta hidayatu tawfiq ma bawa dace ya karbi gaskiya wannan kuma abu ne wanda ke hannun Allah ba wani wanda ya isa ya shiryar da bawa face ubangiji subhanahu wata'ala dan haka ita hidaya kamar yadda bayani ya gabata akwai hidayatu tawfiq akwai hidayatu dilala wal irshad hidayatu dilala wal irshad shine ai maka bayani a nuna maka hanya ta kware a nuna maka hanya ta banza kuma taka ta rage ka zaba ma kanka abin da kaga ya dace wannan Allah ya mallaka ma manzanni ya mallaka ma mabiyansu sune malamai kamar yadda Allah ya tabbatar ma manzansa sallallahu alaihi wasallama wannan nau'i na hidaya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana shiryar da jama'a zuwa tafarki wanda yake madaidaici amma ita waccan hidayatu tawfiq wannan Allah ya keɓanci kansa da ita ba wani wanda ya isa ya shiryar da bawa ya sanya shi ya karɓi gaskiya face ubangiji subhanahu wata'ala dan haka Allah ya kore wannan shiriya daga manzonsa ubangiji ta'ala yake cewa laisa alayka hudakum walakinna Allah yahdi man yasha shiryar da jama'a Allah ya ce ba abu bane ba wanda yake kanka ka shiryar da wanda kaga dama walakinna Allah yahdi man yasha sani dai ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda yaso daga cikin bayinsa haka da yayi famar amminsa Abu Dalib ya shiryu wanda a ƙarshe ya mutu akan kafirci manzon Allah ya samu damuwa Allah ya turo sakon cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ya ce lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka isa baka shiryar da wanda kake son shiryuwarsa sani dai ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa kuma shi ya san suwa suka cancanci shiriya a shiryar da su dan haka yace walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin walau sha'a rabbuka la hadahum ajma'in walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida walau sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahilin dan haka yace fa minhum man hadallahu daga cikin su akwai wanda Allah ya shiryar da shi kenan ya kadaita shi a cikin ibada wa minhum daga cikin su man haqqat 'alaihi dhalala akwai wanda bata ta cancanta akan sa ta gaskata wanda Allah ya riga ya hukunta masa halaka cewa zai mutu akan kafirci dan haka shine ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'ali lalle wadanda kalima ta ubangijinka ta gaskata akan su cewa ɗan wuta ne ubangiji ta'ala yace duk famar da zaka yi la yu'minuna ba za su yi imani ba walau ja'atkum kullu ayatin koda a ce kowace aya za ta zo musu ma'ana duk mu'jizin da Allah ya ba manzanni a ce gaba ɗaya a zo a nuna musu ubangiji ta'ala yace ba za su yi imani ba sai sun ga azaba ma abuciyar radadi wanda ku yi imani lokacin da ya ga halaka wannan imani nashi baya amfana sa kamar yadda Allah yace falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal kizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahi sai yace basiru fil ardi ubangiji ta'ala yace ku tafi ban kasa an gane ku fanzuru ubangiji ta'ala yace ku yi diba kaifa kana akibatul mukazzibi kaka karshen masu karyata manzannin Allah ya kasance karshen su shine tabewa da halaka kamar yadda Allah yake faɗa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim damara Allahu alaihim walil kafirina amsaluha ash-shahid damara Allahu alaihim Allah ya halakar da su duk waɗanda suka karyata manzanni kuma na ga kafiran da za su zo har zuwa kiyama kwatankwacin abin da ya samu waɗanda suka gabace su na kafirai. Haka Allah yake faɗa, faka ayyin min qaryatin ahlaknaha fa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'aqqalatin wa kasrin mashi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. To shine anan Allah yace fanzuru, yace ku diba kaifa kana aqibatul mukaththibin, yaya karshen masu ƙaryata manzannin Allah ya kasance shine tabewa da halaka. Dan haka kenan hanya ta samun tsira a nan duniya da makoma lahira shine gaskata manzannin Allah subhanahu wataala tare da karɓar sakon da suka zo da shi. Duk wanda ya haka to shi yake da makoma kyakkyawa a gobe kiyama, kuma shi yake da rayuwa da daɗa a nan duniya. Amma duk wanda ya ƙaryata manzannin Allah to karshen shi tabewa da halaka tun daga duniya har zuwa makoma lahira. Ubangiji ta'ala sai ya ce in taharisu ala hudahum, in har kayi kwaɗai kayi fama wato akan shiryuwarsu, to ka san da cewa fa inna Allah la yahdi man yudhil, lalle Ubangiji ta'ala wato baya shiryar da man yudhil, duk wanda ya batar da shi, duk wanda Allah ya kaddara masa bata, to ka tabbatar da cewa Allah ba zai shiryar da shi ba, saboda hukuncin shi ya riga yayi rigayi, alkadarinsa da hukuncinsa ya yi rigayi, wannan bawa zai mutu akan kafirci. Kamar yadda Abu Dalib manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi famar ya shiryu, to amma da yake Allah ya riga ya kaddara masa bata cewa zai mutu akan kafirci, har ya kai ran shi yana fita, manzon Allah yana kokarin lakanta masa la ilaha illallah, yake fada a ƙarshe iya abin da yake huwa ala millati abdul muttalib. To shine anan Allah ya ce in taharis ala hudahu, in har kayi kwaɗai kayi fama ka ba da iya kokarinka ala hudahum, a bisa shiryuwar mutanenka, fa inna Allah, ka san da cewa Ubangiji ta'ala la yahdi man yudhil, baya shiryar da duk wanda ya batar da shi. An gane ko? Ko kuma fa inna Allah, ka san da cewa Ubangiji ta'ala la yahda man yudhil, babu wani wanda ya isa ya shiryar da wanda Allah ya batar da shi. In ka ma kenan ya unkin bamma, ha unkin kenan kai mata wannan dadin din, kai masa fataha kenan, la yahda man yudhil, kamar yadda yake cikin wata kira'a kenan, la yahda, babu wani wanda ya isa ya shiryar da man yudhil, wanda Allah ya batar da shi, kamar yadda yake man yudhil lillah fala hadiya la, duk wanda Allah ya batar da shi to babu wani wanda ya isa ya shiryar da shi. Amma in ka ce fa inna Allah la yahdi, lalle Allah baya shiryar da man yudhil kenan, wanda Allah ya kaddara masa bata, to Allah ba zai shiryar da shi ba, me yasa? Saboda alkadarin shi da hukuncin sa ya yi gari. Sai ya ce wa malakum min nasirin, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama. Wa aqsamu billahi shahada aymanihim, mushrikai sun yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwarsu, suka ce la yab'athullahu man yamut, Ubangiji ta'ala ba zai tada duk wani wanda ya mutu, ma'ana Allah ba zai tada shi ba. Wannan kenan masu inkarin tashi bayan mutuwa alkiyama shine suka yi rantsuwa da Ubangiji, suka ce Allah ba zai tada duk wani wanda ya mutu. Akwai abun mamaki anan, domin game da yin rantsuwarsu da Allah, wannan akwai girmamawa ga Ubangiji subhanahu wataala, sannan kuma su yi inkarin tada matattu bayan mutuwa, wannan su tamana tada rayar da matattu domin alkiyama. Shine Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim, sun yi rantsuwa da Ubangiji matukar rantsuwa cewa la yab'athullahu man yamut, Ubangiji ta'ala ba zai tada ba duk wani wanda ya mutu, kenan duk wanda ya mutu shikenan an kare da shi. Wasu ba suna da'awar cewa ba wata rayuwa illa rayuwa ta duniya, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, wai in ka mutu idan zamani yayi zamani sai a samu wani jika daga cikin jikokinka kuma sai ya aiho ka ka saki rayuwa, shine kawai rayuwar duniya, wasu su mutu wasu su rayu. to shine anan ubangiji ta'ala sai ya maida musu martani sai ya ce bala ubangiji ta'ala ya ce gaskiya ne wa'adan alaihi haqqa Allah yayi alkawali alkawali na gaskiya cewa tashi bayan mutuwa abu ne wanda yake tabbas ban makawa in har a ce babu alkiyama to menene fa'idar turo da manzanni babu wata fa'ida in har a ce babu alkiyama kenan duk wanda yayi ta'addancin sa shikenan ya sha duk wanda yayi kyautata yayi biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala kenan yayi abin za in har babu alkiyama dan haka hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala game da tabbatar da alkiyama domin mai kyautatawa a rayuwarsa ta duniya a sakauta masa da kyautatawarsa mai muguntawa a sakauta masa da muguntawarsa to shine anan ubangiji ta'ala ya maida musu martani yace bala gaskiya ne ko kuma kace kwarai ubangiji ta'ala yace wa'adan alaihi haqqa alkawali ne Allah ya alkawalta alkawali na gaskiya shine tashi bayan mutuwa anan an shahi fi'il sai aka wanzar da maf'ulul mutlaq ai wa'adallahu wa'adan Allah ya alkawalta alkawali alkawali wanda yake na gaskiya tashi bayan mutuwa sai yace walakin na aktharan nasi la ya'lamu sanadi mafi yawan mutane ba su san da haka ba lalle sun yi inkarin alkiyama amma ubangiji subhanahu wata'ala dalilai a hankalce ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani wanda ya ishe mu dalili akan tashin alkiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa daraba lana awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalaqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqu al-alim Ubangiji ta'ala yake cewa shin yanzu shi iri na mutum baya ganin cewa mu muka halicce shi daga dugu na maniyi wanda asalin halittar shi dugu ne wanda yake na maniyi Ubangiji ta'ala yace fa idza huwa khasimun sai ga maka shi yana mai matukar jayayya a fili game da mu cewa wai ba za mu tada shi bayan mutuwa Ubangiji ta'ala yace wa daraba lana masala ya buga mana misali an gane ku menene misalin cewa wai shin yanzu in ya mutu ya rududdige ya zama kasa Allah zai tada shi raye da shi ya maida shi kamar yanda yake wa nasiya khalqa ubangiji ta'ala yace ya mance da farkon halittarsa cewa mun muka halice shi a farko qala sai yace man yuhyi da izama wa wani ne ya isa raye da kasusuwa wa hiya ramim a lokacin da kasusuwa suka rududdige suka zama to kasa waye sai rayar da su ubangiji ta'ala yace ga ya musu yuhyi allazi ansha'aha awwal marra ubangijin da ya halicci waɗannan kasusuwa a farkon karo to ubangiji ta'ala shine zai rayar da su sai yace wa huwa bi kulli khalqin alim kuma masani ne sani wanda ya kai matuƙa game da duk abin da ya halitta kasar ta cinye ka ta rududdige to Allah ya san gwargwadon iya abin da yake gangan jikinka Allah zai tattara ya ta da ta ka a ranar kiyama kamar yanda yace kada alimna matan usul ardu minhum wa inda na kitabun hafiz ubangiji ta'ala yace tabbas mun yi sanin abin da kasa ta tauye daga cikin gangan jikinsa ta cinye ubangiji ta'ala yake cewa wa inda na kitabun hafiz akwai littafi wanda yake kiyaye kiwo a wajen mu wanda komai da kowa yana cikin shi a rubuce sai ubangiji ta'ala yake cewa kulli yuhyi allazi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim sai yace allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara shine ubangijin da ya sanya muku wuta wato daga cikin itaciya wanda take tsanwa itaciya zaka dauka ka kyasta wuta ta gudu shine ubangiji ta'ala yake cewa fa idza antum min hujukidu sai ga muku kuna kyasta wuta daga cikin wannan itaciya kafin a samu ci gaba na ashana icce da icce ne ake hadawa a gogas wuta ta fito daga ciki to dan haka kasancewar ita tashin alkiyama wannan abu ne wanda yake tabbas ubangijin da ya halicci mu a farko ba tare da ya ga hoton mu a wajen wani, to haka bayan mun mutu mun diddige mun zama kasa, ubangiji subhanahu wataala zai dawo da mu kamar yanda muke, kamar yanda yace wa huwal ladhi yabda'u al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Ubangiji ta'ala shine yake fara halitta a farko, sannan kuma shine yake sake ta bayan ta mutu. Wa huwa ahwanu alayhi, yace sake halitta shine mafi sauki ga Ubangiji. Wannan kenan a tunanin mu, a ganin hankalin mu, duk wanda yayi abu a farko to ai sake shi ba abu ne ba mai wahala, domin kirkira abu yafi wahala akan sake shi. To shine Ubangiji ta'ala yace walakinna aktharan nati la ya'lamu, sanadi mafi yawan mutane ba su san da haka ba. Sai yace li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi, lalle ne Allah zai tada alkiyama dan ya bayyana musu abinda suke sabani a cikin sa na gaskiya tsakanin su da mu'minai, domin su ba su yarda da alkiyama ba. An gane ko? To Allah ya yi alkawarin zai tada alkiyama, kuma dan ya bayyana musu abinda suke sabawa tsakanin su da mu'minai. Mu'minai sun faɗa musu cewa akwai wata rayuwa nan gaba wadda ake kiranta alkiyama, wadda Allah zai sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya. Su kuma suka ce a idza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id. To dan haka Allah zai tada alkiyama domin ya bayyana musu abin da suke sabawa a cikin sa. Shine can Allah yake cewa yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun a fa sihrun hadha am antum la tusirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ubangiji ta'ala zai tada alkiyama ya nuna musu wutar jahannama bayan an ingiza su a cikin ta. Ubangiji ta'ala yace musu wannan ita ce wutar jahannama wadda kuke karyatawa game da ita a duniya. A fasihirun hadha, shin ita ma wannan wuta jan hankali ne, dabo ne ake muku kamar yadda kuke cewa a duniya dabo ake muku? Amma antum la tusirun, ko kuma ba ku gani? Allah zai maida musu martani akan abinda suke faɗa ne izgili da manzanni a nan duniya. To shine sai Ubangiji ta'ala yace li yubayyana, dan Allah ya bayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi, dan Allah ya bayyana musu abinda suke sabani a cikin sa shine na tashin alkiyama. Wali ya'lam alladhina kafaru, dan waɗanda suka kafirce ma alkiyama su yi sanin annahum kanu kadhibin, lalle su sun zamanto makaryata. An gane ku? Dangane da abinda suke faɗa cewa yaya za a yi a tayar da su bayan mutuwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce innama qawluna li shay'in, cewa faɗar mu ga wani abu da muke nihin samar da shi ko kuma rasar da shi, idza aradnahu, idan mun nufaci shi. Ubangiji ta'ala ya ce an naqulu lahu kun fayakun, shine mu ce masa kasance sai ya kasance kamar yadda muke nihi. An gane ku? Innama qawluna li shay'in idza aradnahu, ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa kadai faɗar mu ga wani abu da muka yi nihin samar da shi ko rasar da shi, ubangiji ta'ala ya ce an naqulu lahu kun fayakun, shine mu ce da shi kasance sai ya kasance kamar yadda Allah yake ne. Duk wani abu da ka sani a wajen Allah subhanahu wata'ala, idan yayi nihin samar da shi ko rasar da shi, to yafi kyautawar ido gaggawa. Kamar yadda yace wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar, dan haka kiyama yaya Allah ya nuna mana busa ce za a yi daya a cikin kabu, wa nufika fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, busa ce za a yi a cikin kabu, dukkan halittun da suke cikin samai da waɗanda suke cikin ƙasa take yanke za su mutu sai wanda Allah ya so kawai. Sannan haka kuma in za a tada alkiyama a rayar da matattu, Ubangiji ta'ala ya ce thumma nufika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuru, sannan sai a yi wata busa ta musamman ta daban, sai ga maka bayi gaba ɗaya kowa ya tashi ya fara ido yana kallon ina za a yi da shi. Busa ɗaya takce za a yi, kowa zai tashi tun daga Adam mutum da aljan da dabbobi har zuwa kiyama. Dan haka anan Ubangiji ta'ala ya ce innama qawluki, nan kar su yi mamaki, tashi tada alkiyama ba wani abu bane mai wahala a wajen Allah. Innama qawluna li shay'in, lalle ku san da cewa faɗar mu ga wani abu idza aradnahu idan muka yi nihin samar da shi ko rasar da shi an na kula da hukum fa yaku shine kawai mu ce da shi kasance sai ya zama to kamar yanda Allah yake ne sai yace walladhina hajaru fillahi a gane ku dan haka hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji ta'ala na fada yana cewa kazzabani abdi wa lam yakul lahu zalik wato bawana ya karyatar da ni amma bai dace ba a ce ya karyatar da ni inda yana da tunani da lura ubangiji ta'ala yace bai dace ba a ce ya karyata ni sai yace wa shatamani abdi wa lam yakul lahu zalik bawana ya zage ni ya gaya mun bakakken maganganu bai ma dace ba a ce ya zage ni sai yace fa amma takdhibuhu iyaya kusan da cewa karyata wanda bawana ya mun ubangiji ta'ala yace an ya kula dan yi idana kama bada'ana shine bawa da zai fada yace Allah ba zai mai saki mu ba kamar yanda ya faru halittar mu a farko in dai mun mutu mun zaman to kasa to an kare ubangiji ta'ala yace duk wanda ya fada haka to ya karyata ni sai yace wa amma shatumuhu iyaya zagin da bawana yake mun an ya kula ittakhadha Allah walada cewa Allah ya rike da ubangiji ta'ala yace wa ana samud yace alhali ni kuma ni ne sarki wanda yake abin nihi da bukata ko kuma as-samud an gane ko as-sayyidul muqa ko kuma as-samud alladhi la jawfa lahu sai yace lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad ban aihwa ba kuma ba a aihe ni ba kuma babu wani wanda yake tamka gare ni to dan haka duk mutumin da yayi inkarin tashi bayan mutuwa to wannan ya karyata ubangiji subhanahu wataala ne kamar yanda Allah yake faɗa a cikin wannan hadisi shine sai yace walladhina hajaru ubangiji ta'ala yace waɗanda wato suka yi hijira suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madina fillahi wato domin ɗaukaka addinin Allah min ba'di ma zulimu wato bayan an zalunce su an azabtar da su irin su Bilal irin su Ammar irin su Suhaib irin su Khabbab ibn al-Arat da sauran sahabbai waɗanda kafiran Makka suka ringa azabtar da su an gane ko kenan anan in ma ya zamanto hijira zuwa Madina ko kuma hijira zuwa Habasha yayinda mu'minan farko suka yi tare da cewa ayar tana daukan ma'anar gaba daya da waɗanda suka yi hijira ta farko zuwa Habasha da mu'minan da suka yi hijira zuwa Madina kuma wannan ya hada kuma har zuwa kiyama duk wanda zai yi hijira ya bar inda ake tsangwamar shi ake matsa masa game da addinin shi ya koma inda zai samu sakewa ya gudanar da addinin Allah kamar yanda ya dace to ayar ta hada da shi shine Allah yace wallazina hajaru fillahi lalle waɗanda suka kaurace ma mazauninsu fillahi domin da'a ga ubangiji domin ɗaukaka addininsa min ba'di ma zulimu ubangiji ta'ala yace bayan an zalunce su an cutar da su an azabtar da su lanubawwi annahum fid dunya hasana ubangiji ta'ala yace mun dau alƙawarin anan duniya wato za mu zaunar da su hasana mazauni wanda yake kikkiawa malamai suka ce ita ce Madina an gane ko ita ce Madina domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ta da cewa Taba kuma ya kiraye ta da cewa Tayba daddadan birni kenan Madina shine Allah yace la nubawwi annakum fid dunya hasana anan duniya ubangiji ta'ala yace za mu zaunar da su mazauni wanda yake daddada kikkiawa ita ce Madina tare da dan haka Umar Allah ya kara masa yadda ya kasance idan ya dau wani kaso daga cikin dukiya ta baitul mal idan ya ba mutun daga cikin muhajirun Umar sai ya ce masa khuz barakallahu fihi khuz barakallahu laka fihi yace karbi Allah ya sanya albarka a cikin abin da aka baka na dukiya sai ya ce haza ma wa'adakallahu fid dunya wannan abin da Allah ya maka alƙawari ne a nan duniya yace wala nubawwi annahum fid dunya hasana sai ce wa maddakhara laka fil akhirati afdal abinda Allah ya tanada maka a gobe kiyama shi yafi game da abinda ka samu na duniya Umar sannan sai ya karanta wannan aya wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamu. Ubangiji ta'ala yace wala ajrul akhirati, gane ko tare da cewa wasu malamai suka ce hasana anan shine Allah ya musu dace da samun tabbata akan tafarki wanda yake na shari'a. Sai yace wala ajrul akhirati, ubangiji ta'ala yace ina rantsuwa lalle lada wanda yake na gidan karshe ita ce kiyama. Akbar, ubangiji ta'ala yace shine mafi girma game da lada wanda yake na duniya. Duk wani abin da zaka samu a nan duniya to kuma bayan abin da Allah ya tanada ma mu'mini ne a gobe kiyama. Kenan anan shi mu'mini albishir ne ake bashi akan abubuwan da Allah yake buɗa masa. Dan haka shi mu'mini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa mu'mini idan ya aikata aiki Allah yana linka masa sakamakon aikinsa linki biyu. Farko anan duniya Ubangiji subhanahu wataala zai sakauta masa, sannan kuma tare da babban sakamako da Allah ya tanada masa a gobe kiyama. Amma shi kafiri in ya aikata aiki kyakkyawa anan duniya Allah yake biyan shi a gobe kiyama bashi da lada daidai da miskalar zarra. Domin sharadin samun sakamako akan aiki kyakkyawa a gobe kiyama shine imani da aiki nagari. Duk wanda ya mutu akan kafirci duk abin da ya aikata kyakkyawa bakin iya sakamakon shi a nan duniya a gobe kiyama ba zai samu komai ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allaha indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakdirha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Kamar yadda yace masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa dhalalul bayyin. Da fadarsa masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kama sadirihim fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamuhum Allah walakin anfusahum yadhlimun. Dan haka adunkula Allah yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. To su mu'minai anan Allah yace la nubawwi annahum fid dunya hasana, anan duniya zamu zaunar da su mazauni wanda yake kyakkyawa ita ce Madina. An gane ko? Ko kuma ya zamanto kenan dace zuwa tabbata akan tafarki wanda yake na gaskiya da samun sakewa a inda suka yi hijira suka je. Wala ajrul akhirati, Ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata lalle sakamako wanda yake na lahira akbar, Ubangiji ta'ala yace shine gaba wato da sakamako wanda yake da duniya. Laukanu ya'lamun, wato inda a ce su mushrikai sun san da haka kenan da basu tsangwamu mu'minai da basu azabtar da su ba da sun yi imani kamar yadda suka yi. An gane ku? Domin su mu'minai sun riga sun yi sani, don haka malamai suka ce ya'lamun anan sai ka maida shi zuwa ga mushrikai. Mu'minai sun yi sani ta hanyar littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cewa sakamakon lahira shine sakamako wanda yake na hakika. Rayuwa ta lahira ita ce rayuwa ta hakika. Wa innal akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamu, shine Ubangiji ta'ala yace law kanu ya'lamu, inda sun zamanto sun yi sani game da haka kenan da basu cutar da mu'minai ba da sun yi imani kamar yadda suka yi. Ubangiji ta'ala sai yace allazina sabaru, wato su ne waɗanda suka ɗau haƙuri akan duk abin da ya same su na musiba akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Duk matsin lambar da suka samu da duk azabtarwar da aka musu da zaluntar su da aka yi aka kwace musu dukiya aka tauye musu haƙƙinsu, Ubangiji ta'ala shi ne ya ce allazina sabaru, su ne waɗanda suka ɗau haƙuri kenan akan duk abin da ya same su na bala'i akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wanda kuma ga Ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba, sun san da cewa mu'mini shi yake da kyakkyawan karshe. To su ne anan Ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawarin cewa zai zaunar da su mazauni kyakkyawa a nan duniya. Kenan dan haka anan malamai suke faɗa cewa duk wanda ya hada daukan hakuri akan duk abin da yake samun shi na bala'i da dogaro ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya maida lamarin sa zuwa ga Ubangiji to shine Allah ya masa wannan alƙawari a nan duniya sannan kuma da hukuma lahira Allah ya sa mu dace nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك